ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan rana ta Alhamis, yau 8 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1439, wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratu Ali Imran, suratu Maryam alayha salam, wanda za mu tashi a kan aya ta 85, kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin. Wani ya rubuto yana tambaya a game da mace ko namiji ya sha maganin da zai sa shi kiba. Ya ce ba rana ba da ansar cewa matukar dai ba abin da zai cutar da shi ba ne, to babu komai don ya sha. To yake cewa wannan bai ci karo da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ba. Ba zai shiga cikin wannan babin ba, domin wannan wani abu ne kasha kamar mutum ne da kiba, ta yi masa yawa ya sha wani abu domin ya rage kibarsa. Wannan bai taghayyiru khalqillah ba, musamman ma idan ya kasance kibar nan tashi za ta cutar da shi. Saboda wani abu ne da zai yi domin samarwa da kansa lafiya, kamar yadda ita ma ramar, idan rama ce wacce za ta cutar, babu wani abu don an sha maganin da za a jiki zai yi, don da ita kanta ramar ko ƙibar akwai abin da yake jawowa a cikin jikin mutum, wannan maganin kuma zai zama ya taimaka wajen sinadarin da yake taimakawa wajen a yi ƙiba ko kuma a yi rashin ƙiba ya zama an yi masa saiti. Saboda haka babu wani abu dan wannan. Sai wani wanda yake magana akan tambaya akan mace ce take tambaya akan cewa mijinta ya sake ta tana jinin jego, amma kuma daga baya ya dawo ya ce sakin da ya yi mata bai halatta ba, wannan tana nan matarsa, kuma sakin da ya yi na uku ne, wanda wannan tasa ake ta muhawara makaninsa da iyayenta. Dan mutum ya saki mace tana jinin jego, sakin ya yi matukar, ya ce ya sake ta, to ta saku, maganar cewa bai yi ba, babu wani dalili da zai iya kawar da wannan saki, kamar saki ne a cikin haila, tana cikin jinin al'ada. Wasu daga cikin malamai suna cewa bai tabbata ba, amma magana mafi inganci shine ya tabbata. To wancan magana suna yin ta ne akan jinin al'ada, ba jinin biki ba, bayan ta haihu, tun zai iya sakin matarsa bayan ta haihu. Da haka in ya sake ta a wannan yanayi, sakin ya tabbata. Da haka in da can ya yi saki na ɗaya ya yi na biyu, to yanzu ya yi na uku. Saboda haka babu maganar cewa ta koma sai idan ta yi wani auren ta fito, sannan ya shiga cikin manema. Idan ta yadda ta aure shi shikenan. Sai wanda yake tambaya shi kuma akan mutuwa a cikin watan Ramadan, cewa mutumin da ya mutu a cikin watan Ramadan yana da wata falala. Dan mutum kawai ya mutu a cikin watan Ramadan, kawai dan ya mutu a cikin watan Ramadan, ba dan wani abu daban ba, ba ya da wata falala. Ba wani nassi da ya nuna cewa dan ya mutu a cikin watan Ramadan yafi wanda ya mutu a cikin Shawwal ko ya mutu a Sha'ban. Babu nassin da ya nuna fifikon mutuwa a cikin wani wata daga cikin watanni. In ya mutu ne misali yana cikin wata ibada kamar azumi, a ce ya dau azumi, yana azumi a bakinsa ya mutu, to a iya cewa ya mutu yana cikin wani aiki na ibada, kamar mutumin da ya mutu yana sallah misali, ya yi sujjada ya mutu. Wannan za a ɗauke shi daga cikin alamomi na husnul khatima, shi ma kyakkyawan zato ne za a yi wa mutum, ba wai zai tabbatar da cewa ai dan aljanna bane, a'a, ana dai kyautata zato. Wanda kuma ana son ai wa duk wani mumini da ya koma ga Allah kyautata zato, ballantana kuma aka ga wata ƙarina, wata abin da zai ƙara sawa a kyautata zaton. Amma ba wai nassi ne ya ce dan ya mutu yana cikin wannan yanayi dan aljanna bane, sai dai wannan alama ce kawai da za ta sa mutane su ƙara masa kyakkyawan zato. Amma dan kawai a cikin Ramadan ya mutu, ko a cikin Shawwal, ko a cikin wannan, duk ba wani fifiko a cikin wannan. In ya mutu yana aiki ne na ibada, to wani ana sa ran a tashe shi cikin masu wannan ibadar, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da mutumin da ya mutu yana cikin aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su, kar su sa masa turare, kar su rufe masa kansa, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiyan, zai tashi a ranar gobe kiyama yana talbiya, yana labbaik Allahumma labbaik, wanda yake nuna maka cewa mutuwa a cikin wani yanayi na ibada alama ce ta husnul khatima. Amma dan ka mutu a wani lokaci, shi kawai lokacin, to ba wannan ba shi yake tabbatar da cewa mutum ya samu husnul khatima ba. Akwai maganar mutuwa ranar Juma'a ko daren Juma'a, wanda hadisi ne ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad, yana da wasu hanyoyi. Wasu daga cikin malamai sun hassana hadisin cewa hadisi ne hasan bi shawahidihi, cewa idan mutum ya mutu a daren Juma'a, wato Alhamis da daddare, ko kuma a yinin Juma'a, wato a yinin Juma'a kafin faɗuwar rana, to za a janye masa azabar kabari, wato ba zai gamu da azabar kabari ba. To wannan shi ne nassin kawai da ya zo dangane da wata rana, maganar Juma'a ita ce kawai ta zo a nassi, wanda shi ma akwai saɓanin malamai wajen inganta hadisin ko rashin inganta shi. Waɗanda ba su inganta ruwayar ba, tun da ruwayar a ɗaiɗaikunta tana da rauni, malaman da suka hassana sun hassana ta ne bishawahid, suka ce hasan ne bishawahidihi. To wanda suka raunana ruwayar gaba ɗaya suna ganin cewa babu wata rana da mutuwa a cikinta take da falala, da daman sai in nassin ya tabbata ne sannan za a tabbatar da falalar. Amma idan nassin bai tabbata ba, to babu wanda ya isa ya tabbatar da wata falala. Wannan ita ce kawai ruwa da ta tabbata ta ranar Juma'a ko daren Juma'a. To sai kuma wanda yake tambaye cewa me zai yi, Allah ya kai wa mahaifinsa lada, wani aikin alkhairi zai yi, wani aikin ya kai ga mahaifinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, hadisi sahihi na Abu Huraira, Annabi yana cewa, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan mutum ya mutu, ayyukansa ya dakata sai na abu uku, wata sadaka da yayi mai gudana, wato wani aiki da yayi wanda amfanin sa ya dore ake cin moriyar sa, kamar ya gina rijiya ana shan ruwanta, ko ya gina masallaci ana salla cikin sa, ko ya buga wasu littattafai ana karantawa da kudin sa. Wannan ayyuka ne wanda amfanin su zai ci gaba, sune sadaqatun jariya aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ya yada ilimi ya karantar da ake ci gaba da amfanuwa da karantarwar sa, shi ma ladan zai ci gaba da zuwa masa. Aw waladin salihin yad'u lahu, ko ya bar wani yaro da yawa tarbiya na kwarai wanda yake masa addu'a bayan sa, sai addu'ar sa ta rika samun sa akai akai. To waɗannan, bayan waɗannan abubuwa guda uku, babu wani abu kuma da zai tabbata sai da nassi, kamar mutumin da bai yi hajji ba ya mutu, yana da ‘ya’ya su biya a yi masa hajji, wannan shi ma babu wani abu ya tabbata a nassi. Nabi ya ga wani yana yin hajji yana kiran sunan wani shubruma, ya ce waye shubruma, ya ce wani ɗan uwana ne ko wani ɗan uwana ne ko wani makusancina ne, wato ya mutu bai yi hajji ba nake masa. Ya ce kai ka yi hajji? Ya ce a’a. Annabi ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma, ka fara yi wa kanka hajji sannan ka yi wa shubruma. To kaga ya halatta kenan a yi wa mutum hajji ko da ba abin nan. Haka nan sadaka, a yi wa mutum sadaka. Ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mahaifiyarsa ta rasu, da ta samu dama da ta yi sadaka da dukiyarta, afa a ta saddaku anha, ce zan yi mata sadaka? Annabi ce yi mata. Wannan yake nuna cewa sadaka ita ma tana bin mutum, ko da ya rasu aka yi masa sadaka to zai ci gaba da gajiyar, wato zai samu wannan sadaka da aka yi masa. Kamar mutum ya rasu, ‘ya’yansa su gina wani abu na waƙafi da sunansa da niyyar Allah ya kai ladan gare shi, to Allah zai ci gaba da bashi ladan wannan abu, duk da ba shi ya yi ba, ‘ya’yansa ne suka yi. To amma alwaladu kasbu abi, game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, alwaladu min kasbi abi, min kasbi walidi, uba daga cikin aikin ɗan, wato ɗa daga cikin aikin ubansa ne, wani ɓangare ne na aikin mahaifinsa, saboda haka idan ya yi kamar mahaifin da ya yi da kansa. Wanda wannan ta sa wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz yake ganin sharaɗi ne na irin wannan sadaka sai idan ta fito daga ‘ya’ya, amma idan ba ‘ya’ya ne za su yi ba, to ba za ta shiga cikin wannan ba. Hujjarsa shi ne hadisin da muka faɗa yanzu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗa aikin uba ne, ɗa yana daga cikin aikin ubansa, ce saboda haka wanda ba mahaifinsa ba dan yayi ba zai kai ga ladan shi. Wanda ya saba jumhurin malamai suna ga al'amru ala al-itlaq, ko wane ne ya yi masa sadaka to za ta shiga cikin wannan. To baya ga wannan, galibin da yawa daga cikin malamai suna ganin abinda duk bai zo kuma a nassi ba, yawa akwai muhimmin abu shine addu'a. Ta wannan addu'a ta ce mafi girman abin da mamaci yake bukata bayan mutuwarsa, a yi masa addu'a. Shi yasa ana cewa ya rasu, to farkon abinda za a yi mashi musulmi, haƙƙinsa akan musulmi su yi masa sallah, wanda sallan nan ba abinda ta ƙunsa sai addu'a. Sannan a kai shi binne shi a kabarinsa a yi masa addu'a, sa'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, ku roƙa wa ɗan uwanku sabati, wato jajircewa, domin za a ba a masa tambaya. Don haka addu'ar musulmi ga ‘yan uwansu musulmi haƙƙi ne nasu, kamar yadda suke da haƙƙi yayin da suke da rai, to bayan tomawarsu ga Allah ma suna da haƙƙi na a ci gaba da yi musu addu'a duk sanda ka tuna su. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. saboda haka haƙƙi ne na magabata wanda suka riga mu gidan gaskiya mu yi musu addu'a duk sanda muka samu munasaba. To wannan duk wani abu ne wanda ɗa zai iya mahaifinsa ya kuma amfane shi. Baya ga wannan sauran abubuwa na ibada kamar mutum ya yi karatun alkur'ani ko mutum ya yi sallah ko mutum ya yi azumi wani abu ne da malamai suka yi saɓani a kansa, shin zai riski mamaci ko ba zai riske shi ba. Wasu daga cikin malamai suna ganin zai riske shi, kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah suna ganin zai iya riskar masa da ladansa. Amma abin da suke cewa shi ne yayin da za ka yi niyyar aikin, za ka yi niyyar aikin ne a madadin a karan kankin kanka, wato ka tashi ka yi sallah a matsayin kai ne kake sallah don kanka. Yayin da ka gama sallar sai ka yi addu'a cewa wannan sallar Allah ya kai ladanta ga wani, ma'ana bayan ka yi ta da niyyar taka ce ta zama taka su sai ka yi addu'a, ba wai tun farko ba ka ce ka yi niyyar sallah ga wani. Haka nan idan azumi ne tun farko za ka tashi da azuminka, bayan ka sha ruwa ka yi buɗe baki sai ka ce to ya Allah ladan azumin nan ka kai shi ga wani. Wannan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar da yake cikin littafinsa Qa'idatul Jalila yana tabbatar da wannan, amma da yawa daga cikin malamai kuma sun saba masa akan wannan cewa wannan babi ne wanda yana buƙatar nassi, saboda babi ne na gaibi, ba za ka iya sanin wani abu ne zai kai ga mutum ba wanda ne ba zai kai gare shi ba sai da nassi. Wanda aka samu nassi ya zo da shi sai a tsaya a kai, abinda nassi bai zo da shi ba to kada a shigo da shi ta kowace irin hanya. Saboda haka ka yi wa mahaifanka addu'a, ka yi musu sadaka, duk wani abu ne wanda zai amfane su insha Allah. Sai wannan tambayar rike cewa gashin baki askewa ake ko ragewa ake. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yazo a hadisansa daban-daban, hadisin Abu Huraira, hadisin Ibn Umar, hadisin Ibn Abbas da wasunsu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana cewa khaliful mushrikin i'ful liha wa huffu shawarib, wato ku saba wa mushrikai, ku bar gemun ku, ku cika gemun ku, sannan ku rage gashin baki. Wa huffu shawarib, ku rage gashin baki. Wa huffu shawarib, ku rage gashin baki. Don haka da yawa daga cikin malamai suke cewa gashin baki rage shi ake yi, ba aske shi ake taɗe wato gaba ɗaya ba. Akwai masu ganin ana aske shi gaba ɗaya, har suna ganin ma yafi, kamar Hanafiya suna ganin aske shi ahsan min qassihi, amma wannan ya saba wa nassin. Shi yasa Imam Malik yake cewa kada mutum ya ce zai aske shi kamar yadda yake aske kansa, yayi taltal, a'a ya dai rage, wannan shine yafi dacewa da sunna. Saboda ka rage shi ake, ba aske shi ake gaba ɗaya ba. Sai shi kuma wanda da yake tambaya akan cewa kuɗin da ya samu ta hanyar, wato ya samu kuɗi ne ta hanyar kawalci, wato shi kawali ne ya samu kuɗi ta hanyar kawalci, to amma daga baya ya tuba, to shi ne yake tambaya to yaya zai iya fitar da zakka daga wannan kuɗi, sannan kuma tuban da ya yi Allah zai karɓi tubansa ko sai ya cika wasu sharuɗa. To dukiya ta haram iri biyu ce, akwai dukiyar da take haramun ce a karan kanta, akwai dukiyar da take haramun ce saboda wani dalili. Dukiyar da take almarul khabith wa khubthuhu min dhatihi aw min nafsihi shine dukiyar da Allah ya haramta ka nemi hanya ta, misali ka mutum ya sayar da giya don ya samu kuɗi, ko ya yi mu'amala da riba don ya samu kuɗi, ko ya yi cace ya samu kuɗi, wani haramun ce. Akwai dukiyar da ta haramta saboda ta wani ce, wanda zai ƙwace kuɗin wani ya buge shi ya ƙwace kowa abin nan, dukkan su haramun ne. Idan dukiya ta wani ce mutum ya tuba, to wajibi ne ya rabu da wannan dukiyar. Idan ta damfara ce, ta ƙwace ce, sata yake ya same ta, wannan dole ne idan ya tuba idan ya san masu dukiyar ya mai musu da kayansu yana daga cikin sharuɗin tubansa idan ba sa duniya ya mayar da magadansu idan bai san su ba bai san magadansu ba bai san kowa nasu ba to wasu malamai suka ce bayar da baitul mali idan babu baitul mali ko kuma a'a akwai baitul mali amma wanda yake kula da baitul malin ba amintacce bane idan an kai zai sama da fadi zai cinye kuɗin to sai shi ya yi aiki da kuɗin a cikin al'amuran da zai amfani musulmi gaba ɗaya ya gyara hanya ya gyara kwalbati ya gyara ruwan sha ya samar da ruwan sha misali wani abu ne da jama'a za su amfana da shi sai mutum ya yi wannan har ya ga cewa kuɗin sun ƙare a nan kada ya ci a cikinsa ko ya ciyar da iyalinsa ko ya ciyar da waɗanda ciyarwarsu take wajibi a kansa kai ya yi wannan ya yi ƙoƙari ya fitar da dukiyar musulmi gaba ɗaya su amfana da wannan dukiyar wannan idan bai san mai dukiyar ba ko bai san magadansa ba to amma idan dukiya ce mutum ya same ta ta hanyar misali caca ko ta irin wannan hanyar da shi wannan ya ambata cewa ya yi kawalci ya samu dukiya to kaga wannan ba dukiyar wani bace tashi ce illa iyaka dukiya ce ta haramu to bayan ya tuba ba a cewa dole sai ya salwantar da dukiyar illa iyaka dai afa Allahu amma salaf abinda ya riga ya wuce ya wuce kada ya kuma komawa amma dukiyarsa zai ci gaba da amfana da ita kamar bokan da zai abin nan zai musulunta ya dawo musulunci ko karuwar da za ta daina karuwanci amma ta gina gida ta yi mota ba cewa sai ta sayar da gidan ta raba kuɗin sannan tubanta ya karɓo idan aka faɗa aka wani ma sai ya fasa tuban ta ga cewa sai da wannan za ta tuba to ta fasa wannan duk ba a batsa musu su yi wannan idan mutum min babul wara akwai abin da ake ce wara wato tsantseni ya ji tsantsanin abin bayan ya tuba kuma abin ya rika ga tsantsaninsa to min babul wara ta hanyar tsantseni ya iya rabuwa da abin amma ba dan ya zama wajibi a kansa ba to kuma duk abin da yake naka ya zama naka to ya kai nisabi wajibi ne ka fidda masa zakka yanzu naka ne kuma ya kai nisabi shekara ta yi to sai ka fidda masa da zakka wanda ka ba abinda zai hana ka fitarwa da wannan dukiyar da kake da ita zakka tana dukiyar ka ce da zaka amfana da ita sabanin dukiyar wani kamar mutumin da ya yi fashi ko ya sata ko ya kwaci dukiyar wani a hannunsa ko ya shiga wata hanyar da zai rika kwatar kudin mutane daga hannunsu ba bisa san ransu ba to wannan ba kudinsa bane aslan bare har ya mallaka ma wani shi ba a cewa ya mallaki nisabi to shi ya mallaki nisabi abinda ba nashi ba abinda ba naka ba a cewa ka mallaki nisabin da zaka fidda zakka har ka mallakar ma wani shi ma ya zama nashi kuma sannan zakka tsarkake dukiya take kai wani tsarki zai samu dukiyarka dan kai wannan muzmin abwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha saboda haka suke cewa wannan ba magana cewa ko ya tsarkake zuciyar shi ta hanyar ba da zakka abinda yake wajibi a kansa ya maza maza ya mayar wa da masu dukiya dukiyar su ba tashi bace bare ya shike bare ya rika ba wa talakawa daga ciki wajibin sa shine ya mayar wa da masu dukiya dukiyar su magana tuba idan mutum ya tuba sharuɗin tuba shine mutum ya yi nadama akan abin da yayi sannan kuma ya bar abin sannan alkawari ba zai kuma sakewa ba in yana cikin abin ya daina ba zai ce ya tuba ba kuma yana yin abin kuma yana cewa ya tuba a'a bayan ya yi nadama to kuma ya bar abin gaba ɗaya sannan kuma abu sharaɗi na uku ya alkawarin ba zai sake ba ma'ana a zuciyarsa ya riga ya zantar da zuciyarsa cewa wannan abu ya daina shi har abada ba shi ba zai sake komawa ba sharaɗi na hudu idan dukiya ta wasu ce ka karɓa kayan wani ne na haƙƙin wani ne ka mayar masa da haƙƙinsa wannan shine sharaɗi na hudu wanda idan akwai kayan wani abunka to sai ka mai masa haƙƙinsa. Amma idan babu kayan kowa abun ka samu waɗannan sharuɗa guda uku, to ana sa ran Ubangiji subhanahu wataala ya karɓi tubanka. Ci gaba da karatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
Allah ya ce yau ma nahshurul muttaqina ila ar-rahman wafda, rana da zamu tattara masu tsoron Allah zuwa Allah mai rahma wafdan a matsayin manyan baki, wa rasuqul mujrimina ila jahannama wirda, mu kuma gargada manyan masu laifuffuka zuwa ga jahannama suna cikin tsananin kishi. La yamlikuna shafa'ata, ba za su mallaki ceto ba, illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya riki alkawari a gurin Allah mai rahama. Anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana labarin wato abinda zai wakana a ranar gobe kiyama tsakanin masu tsoron Allah da kuma waɗanda suke al-mujrimuna, masu manyan laifuka, su ne kafirai. Ubangiji ya gaya mana cewa a ranar gobe alkiyama al-muttaqina, waɗanda suka ji tsoronsa, waɗanda suka kiyaye dokokinsa, suka ji tsoron Allah a nan duniya, suka bi manzannin Allah a nan duniya, suka gaskata su, suka yi aiki da abinda suka zo da su, suka yi musu da'a cikin umarninsu, suka bar abinda Allah ya ce su bari, to Allah subhanahu wataala zai tara su a ranar gobe kiyama, a tattara su zuwa ar-rahman, Allah mai rahama, wafda a matsayin manyan baki. Al-muttaquna su ne waɗanda suka sanya garkuwa tsakaninsu da azabar Allah ta hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala da aikata abinda ya wajabta musu da barin abinda ya hana. Al-muttaquna ɗinnan waɗanda suke sanya garkuwa ɗinnan hawa-hawa ne. Akwai waɗanda suke a matakin farko, sun guje wa abinda Allah subhanahu wataala ya sun aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi na wajibi, duk farillai da Allah ya dora musu suna kokarin su aikata su, sannan kuma sun guje wa abinda Allah ya haramta musu, ba su kara da wasu nafilfilu da yawa ba, amma dai sun yi kokarin wajiban da ke kansu sun sauke, abinda yake haramun kuma sun guje shi. To wannan shine mafi ƙaramin mataki na at-taqwa, na tsoron Allah. Tsoron Allah ɗin yakan hauhawa, kamar yadda aka sani imani ne yakan hauhawa, saboda akwai wanda kuma bayan ya aikata wajibi zai ƙoƙarin kuma aikata mustahabbi, abubuwa da suke ƙarƙashin nafilfilu zai yi ƙoƙarin ya ga ya aikata su, zai yi nafilfilu na sallah, zai yi nafilfilu na azumi, zai yi nafilfilu na sadaka da sauran ayyukan ibadu, sannan kuma bayan ya kaucewa haramun, to duk ma wani abin da yake da shubha ko aka ce makaruhi ne ba a san shi, to yana kokarin kauce masa, ba wai ya takaita kan kaucewa abin da ya bayyana da haramcinsa karara ba, abin da ma yake dar a kansa, to yana kokarin kauce masa. To kaga wannan takawarsa ta dare na farko, yana da wani abu da ya dare wancan, to haka har aje mataki na tsoli, shine matakin ihsani, inda Allah subhanahu wataala ya ce an ta'budu Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kamar ku bautawa Allah kamar kuna ganin sa, ka bauta Allah kamar kana ganin sa, idan baka ganin sa shi yana ganin ka. To da mataki ne na koli, wadanda ba mataki ne da ba kowa yake kaiwa gare shi ba a cikin bayin Allah. To amma dukkan su waɗannan sunansu al-muttaquna, sunansu masu tsoron Allah. Sauraka al-muttaquna anan ana nufin musulmi waɗanda suka kiyaye dokokin Allah, sawa'un waɗanda suke a aji na koli ko waɗanda suke a aji na tsakiya ko waɗanda suke ƙasa da su, dukkaninsu su shiga cikin al-muttaqun. To anan Allah subhanahu wataala ya ce su waɗannan masu tsoron Allah ɗin, bayan an tashe su, Ubangiji subhanahu wataala zai sa a tattara su a ja su a jagorance su a cikin girmamawa da mutuntawa zuwa ga Allah mai rahama, wato zuwa ga rahamar Allah subhanahu wataala, wafdan a matsayin manyan baki, wato su zo su ne manyan baki na Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar wafdan saboda Larabawa sun san me ake nufi da alwifada, wato manyan sarakunansu da shugabanninsu da manyan shugabannin ƙabilu da waɗanda suke manyan mawadatansu masu kuɗinsu a lokuta daban-daban a shekara, suna da manyan baƙi ko suna karɓar baƙi su kuma karrama irin ta manyan baƙi. Wannan wani matsayi ne da yake sananne a cikin Larabawa. Idan mutum ya zan shugaba ne, to za ga a shekara akwai lokuta daban-daban da baƙi za su cika gidansa kuma ya musu sauka ta goma ta arziki, ya wadatar da su da ci da sha tare da maganganu masu daɗi. To wannan abu ne sananne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta tara bayan hijira, bayan an yi fathu Makka, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi garin Makka, ya zama ƙarƙashin ikon musulmi, ya dawo Madina. To a shekara ta tara a shekarar Larabawa daga ko'ina suka riƙa yin tururuwa suna zuwa suna kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a Madina, suna cappa suna shiga musulunci. Wannan shekarar ake kiran ta'amul wufud, shekarar ziyarar manyan baƙi zuwa Madina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya girmama su. To saboda irin abinda Larabawa suka sani na karamci da ake yi wa babban baƙo, tunda wannan ɗabi'a ce ta su, to sai Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa to ku sani a ranar gobe kiyama waɗanda za su samu wannan girmamawar ta manyan baƙi kuma mai masaukin bakinsu shi ne Allah mai rahama, su ne muttaqun. Kai daga jin wannan ka san cewa ba ƙaramin wato girmamawa ce za su samu ba. Na farko Allah subhanahu wataala shi ne wanda zai karɓi baƙuncinsu, shi ya sa ma ya sifanta aka sifanta shi da Ar-Rahman. Ka duba ba a ce yawma nahshuru al-muttaqina ila Allah ba, ko ila al-aziz, ko ila sai aka ce ila Ar-Rahman, don a halarto maka a tunaninka cewa mai wannan sifar wanda rahamarsa ta baibaye ko ina, wanda rahamarsa ba ta da iyaka, shi ne zai karɓi baƙuntarsu, saboda shi ne zai girmama su. Saboda me? Saboda ga abinda suka yi nan har suka cancanci wannan girmamawar, shi ne sifatu taqwa, wanda sun guje wa shirka, sun guje wa bid'a, sun guje wa saban Allah subhanahu wataala sanda suna duniya. Saboda haka a yau ranar gobe kiyama za a taho da su cikin girmamawa, a yi musu jagora, a samu ɗan jagora, mala'ika yi musu jagora har a kai su zuwa ga Allah mai rahama, a shigar da su gidan aljanna, a yi musu goma ta arziki, abinda ba su taɓa tsammani ba za su gani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar, abinda ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, bai taɓa darsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba, za su je su ga abinda ba su taɓa tsammanin za su samu ba. Bayan duk Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan goma ta arziki, ya musu ta goma shi wanda babu kamarsa, sai kuma ya ce tambaye su cewa wannan abu da ya musu ya yi musu, sun gamsu, ƙarewar karamci kenan. Bayan an maka duk abin da za a yi maka kuma a tambaye ka to wannan da aka yi maka ya gamsu ko kana buƙatar wani abu da ba a kawo maka ba, ko kana buƙatar wani ƙari a ƙaro maka. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa in aljanna, ya ahlal janna, ya ahlal janna, fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'adaik. Allah ce ya ku 'yan aljanna, su amsa masa, su amsawarka ya ubangijinmu da da'a gare ka da biyayya gare ka sai Allah ya ce da su hal raditum bayan sun shiga aljanna ya ce da su yanzu kun yadda da abinda kuka samu yayi muku fa yaquluna sai su kuma su ce wa malana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik me zai hana ba za mu gamsu ba alhalin kai mana abinda baka yi ba wani halittarka ba duk wani dan aljanna haka zai ji babu wani wanda zai raina abin da yake ciki ya rika hango cewa to ni Allah ga wani can ka dan kara mu babu wannan a gidan aljanna kowa sai ya ji ya gamsu kuma zai ji kowa zai ji cewa shi abin da aka ba shi ba wanda aka ba irinsa malana la narda shi me zai hana mu gamsu wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik alhalin kai mana goma ta arziki wanda baka yi ba wani cikin halittarka ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ala u'tikum afdala min dhalik ba ku so in ba ku abin da yafi wannan sai su ce ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalik ya ubangiji akwai abin da kuma yafi wannan kana da wani abu da kuma za ka yi mana da yafi wannan fa yaqulu na'am uhillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum abadan zan ainihin saukar muku da yardata zan yarje muku in amince muku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada wannan shi yafi komai Allah ce ya yarda da kai wa ridwanu min Allah akbar yafi komai a gurin aljanna a gidan aljanna Allah subhanahu wataala ce ya yarje maka har abada ba zai fushi da kai ba sauraka je kai abinda kake so je kai tattubarka ya abinda ka sa a gaba to kaga wannan karramawa ce ba iyakar karramawa da ba karramar da takaita ba don komai ba sai saboda abinda suka yi na aiki da takawa da bin abinda Allah zai iya yarda da shi Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin wannan sakamako akan harshen manzanninsa suka zo ga Allah subhanahu wataala cikin nutsuwa a gaba gare shi kuma Allah subhanahu wataala ya cika musu wannan alkawari to ta gefe guda kuma ga can masu laifi can wanda suqul mujrimina ila jahannama wirda za mu gargada mu kora mujrimai masu manyan laifuka zuwa ga jahannama wirda suna cikin tsananin kishi alwird shine aje abin nan zuwa wurin ruwa domin a samu abin sha saboda ishiruwa mutum ya je ko ya tafi da dabbarsa ya kai ta mashaya domin kishin da take ciki to Allah subhanahu wataala anan sai yake maganar almujrimun almujrimuna su ne waɗanda suka yi laifi ko ba laifi wanda za a iya cewa an yafe musu ba laifi ne babba galibi a lafazin alqur'ani ko a ibarar alqur'ani duk sanda almujrimuna tazo za ka ga ana nufin kafirai suna nufin kafirai shi yasa anan almujrimuna ya zama muqabil lina almuttaqin masu tsoron Allah to ubangiji subhanahu wataala zai tashe su aka tashe su daga kabari sai Allah ya ce wa nasuqul mujrimi za a gargade su a kora su aka ce a sauk shine kamar yadda za a sa dabba a gaba makiyayi ya sa dabba a gaba ko dabbobinsa a gaba yana daka musu tsawa da bulalarsa a hannu wacce ta tafi a hankali da keta wacce za ta fadare da keta kuma idan sai yana kan kowa kowace ɗaya daga cikinsu babu wacce za ta fadare ta yi wani gu face yana ganinta don haka babu maganar guduwa wannan yanayi ne na kora mutane cikin wulakanci a sako su gaba shi yasa sai aka amfani da kalmar sauk wa nasuqul mujrimina balarabi da yasan kalmar sauk tana nufin a kora abu kamar kora dabbobi ya san cewa wannan korawa ce ta wulakanci ta kaskanci an maida su kamar dabba wato za su zan kamar dabbobi ana kora su an sa su a gaba cikin kaskanci da wulakanci sannan babu maganar wani ya fice ko ya zame ta baya ba a sani ba mai kora su din ya sa su a gaba sai aka ce ila jahannama wirda akai kam amfani da kalmar alwird alwird kamar yadda muka ce mutum na jin kishi ya je ya sha ruwa to amma nan ruwan za su sha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب فساءت مرتفقة. إذن سكني متيمكو سيأتيمكا مسو بماء لونروا كالمهل كمن ركك يمي يشوي الوجوه ينا توي فسكة ينا توي فسكة يقوني تا يا دغا kafin ya kai fuskar sa zafin ya sa naman fuskar gaba daya zagwanye ya zubo kasa sai kwarangwal din fuskar bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. To kaga anan kamar akwai tahakkumi, akwai kamar tsokana da sa haushi ayi maka magana ruwa amma kuma karshe jahannama ce za a kai mutum. Allah ya kawo magana word wanda shine zuwa gurin shan ruwa bayan kana jin kishi, amma kuma yace ila jahannama. Kamar yadda Allah zai ce wa bashirhum, sai ce bi azabin alim. Dai sanda aka ce at-tabshir shine al-ikhbaru bima yasur, a baka labarin da zai faranta maka shine al-bishir. Dan sai ce al-bishirinka, to ba za ka so ka ji cewa an sace ba mota ba, ba wanda za a sace ce maka albishirinka sai ka ce goro ce an sace ba mota. Kaga ba albishir ba. Kalmar albishir da ka ji ta zaka san zaka kawo abin da zai faranta maka rai ne. To amma da aka ce wa fabashirhum, sai aka ce bi azabin alim. Kaga wani akwai tahakkum, akwai tsokana a ciki wanda zai zo ya kawo maka labarin bakin ciki amma kuma ya ce maka fa bashiru babin albishir. To kaga akwai tsokana a ciki, kuma tsokana mai cin, wato mai zafi sosai a rai. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa ɗan wuta, ce zuq innaka antal azizul karim, zuq ɗanɗana azaba, sai ce innaka, lalle kai babban mutum ne kuma mai karamci. Ina babban mutum mai karamci? Ana dukansa, ana narka masa guduma, kuma ana cewa babban mutum. To kaga wannan akwai abin da malamai suke ce tahakkum. To su ma nan akai maganar ruwa amma kuma aka ce ila jahannama, za su je da kishi mai tsanani amma kuma jahannama za a nufa da su. Malamai sun fassara wirdan da itashan kamar Ata da Ibnu Abbas da Mujahid da Al-Hasan da Qatada. Malamai da yawa sun fassara wirdan da cewa itashan suna cikin tsananin jin kishi. To kaga in ka kwatanta yadda aka kai waɗancan aljanna da irin yadda aka tarye su, da irin ma yadda aka jagorance su, aka tattara su aka jagorance su, kuma ilar rahmani sana aka yi musu goma ta arziki, waɗannan kuma aka ce su kuma za a kora su su kuma ila jahannama wirda. Za ka gane bambanci tsakanin mai tsoron Allah da wanda baya tsoron Allah in an je lahira. Bambancin ba kaɗan ba ne. An baka wata sura ta girmamawa a can nan, kuma an baka wani hoto wanda yake cike da ƙasƙanci da wulaƙanci, sannan a tura mutum zuwa ga kurkuku da ba wani kurkuku da ya kai shi, zuwa ga uƙubar da babu irinta, ita ce jahannama. Kuma a cikin wani yanayi na ƙishi mai tsanani, sannan suna neman taimako, ana ba su ruwa wanda yake ruwa mai tsananin zafi mai toye fuska, sannan suna ta kiran a taimaka musu, suna neman wanda za su cece su, za su so su samu wanda za su cece su a nan duniya, a can lahira. To amma ina babu za su samu ba. La yamlikuna shafa'a, ba su mallaki wani ceto ba, ma'ana ba su da wani wanda zai cece su, ba su da wani wanda zai cece su a wannan ranar, kamar yadda muminai za su ceci junansu. To su babu mai cetonsu, kamar yadda Allah ce famalana min shafi'in wala sadiqin hamim, ba mu da masu ceto kuma ba mu da wani aboki wanda yake na kud da kut wanda zai amfani. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa fasilatihi allati tuwih wa sahibatihi wa banih wa fasilatihi allati tuwih, haka ne? Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar da mutum zai gushe wa dan uwansa, zai guje wa dan uwansa, ya guje wa matarsa, ya guje wa babansa, ya guje wa duk wani wanda yake ganin da yana da kusanci da shi, kowa a wannan ranar ta kansa yake. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce la yamlikuna shafa'a, ba su da wani wanda zai cece su a wannan ranar kamar yadda mu'minai suke cetan junansu, domin su a nan duniya mu'minan ma izgili suke musu, suna ganin su wasu gidadawa, wasu sakarkaru da basu san abin da suke yi ba. Yayin da suke bautar Allah, su kuma tsokanar su ma suke a cikin bautar Allah da suke yi. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alayhim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu ya'malun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah subhanahu wataala ce innal ladhina ajramu, wadanda suka yi manyan laifuka sune al-mujrimuna da ake magana a nan, kanu minal ladhina amanu yadhhakun, ai sun zan suna yi wa mu'minai ne dariya. Wa idha marru bihim yataghamazun, idan har suka zo wucewa ta gaban su, to za su riƙa zundan su suna nuna su suna musu dariya, suna musu ba'a, suna gaya musu sunaye iri-iri. Wa idha ra'awhum, idan sun gan su qalu inna ha'ula'i ladallun, ce kaga batattun nan, ma'ana kaga gidadawan nan sakarkaru da ba san abin da suke ba, sun kisa waye, ka duba da Allah, duba yadda wai shi ba zai saki jikayensa su ja ƙasa ba, duba yadda ya bagge mu, duba ana masa izgili, ana ga cewa shi kansa bai waye ba. Ladallun, ba san inda duniya ta sa gaba ba. To wanda ya rayu da mumini cikin irin wannan yanayi, yana zaginsa, yana faɗa masa baƙar magana, ranar gobe kiyama ya shiga cikin wani hali, zai je ya ce ya taimaka masa? Ba magana da ce ya taimaka masa. Saboda haka muminai za su ce ‘yan uwansu muminai, amma waɗannan da suka yi ijirami babu mai taimaka musu, babu mai ceton su. Sannan waɗanda suke zaton za su taimake su su ne gumakan da suka bautawa, ko abin da san zuciya da suka bautawa, ko wani abu da suka bauta ba Allah ba, a ranar za su neme shi su rasa. Laqad taqatta'a bainahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun, abinda duk suke kirkira duk su neme shi a ranar nan su rasa. Allah ce illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, babu wanda ya mallaki ceto ko ceto zai amfana sai wanda ya riƙe alkawari a wajen Allah. Wato wanda ya ɗauki karɓi alkawari a wajen Allah shi ne kaɗai zai iya samun ceto, ko kuma a cece shi ko ya yi ceto. Alkawari a wajen Allah shi ne mutum ya mutu da imani, ya yarda da kalmar shahadatu an la ilaha illallah, ya tabbatar da wannan kalma kuma ya mutu a kanta. To wannan shi ne wanda yake da abin da Allah zai sa a cece shi ko a ba shi ceto. Ana iya a ba shi ceto, ana kuma iya a cece shi idan har ya tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali yana buƙatar ceto, to za a iya cetonsa. Allah yana cewa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, Allah ce waɗanda suke bautawa ba Allah ba, ba su mallaki komai na ceto ba, illa man shahida bil haqq, sai wanda ya shaida da kalmar gaskiya, ita ce kalmar la ilaha illallah, ya shaida wannan kalma kuma ya aiki da ita, to wannan shi ne zai samu ceto. Allah ce wahum ya'lamun, suna shaida da wannan kalma tare da sanin me take, wato ba kawai furta ta suke da baki ba, ba san abin da take faɗa ba, suna faɗanta suna kuma wato suna kuma lalata ta, warware ta. Sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla, a wannan ranar babu wani wanda cetonsa zai amfani, ko kuma babu wanda ceto zai amfane shi, illa man azina lahu ar-rahman, sai wanda Allah ya masa izini, wa radiya lahu qawla, kuma ya yarda ya ce wani abu, shi aka yarda ya ceto, aka ba shi izini ya ceto, to wannan shi ne zai ceto. Don haka ceto na Allah ne, shi kaɗai yake da ceto. Balillahi shafa'atu jami'a, Allah ce duka ceto nashi ne, don haka a gurinsa ake neman ceto. Imani da shi, da yadda da shi, da aiki da abin da yake ya aiko annabansa da shi, shi ne zai sa ka samu ceto. Lokacin da wani yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ka zama mai ceto na ranar gobe kiyama, annabi sai ya ce da shi aini ala nafsika bi kafrati sujud, to taimaka min a kankin kanka ta hanyar yawan ta sujjada, wato je kai ta ibada sai ka taimaka min in cece ka, amma ba ka zauna ba kawai kai ta ainihin dirkaniyarka kana abin da ka ga dama, in an juma ka yi biƙa ka ce Allah ya sa mu cikin cetan annabi, a juma kuma ka je ka saba wa annabin abinda duk annabin ya ce ba a yaso a yi kai ka yi, abinda kuma ya kwadaitar a yi ka ƙi kuma ka tsani masu yi, kuma a zuma ka ce kana cikin cetan annabi, ba haka cetan annabi yake zuwa ba. Illa man azina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla illa liman irtada, sai ga wanda ya Allah ya yarda da shi, abinda kake yi ba aiki ne da Allah zai yarda da shi ba, haka ba za ka samu shi. Yasa annabi ya ce a inni ala nafsika bi kathrati sujud, ka taimaka min a kankin kanka da yawaita sujjada, in kana so in cece ka to yawaita ibada, kai ma ka mu hanyar Allah, to sai wanda ya sa in samu ni ma damar yin cetan, saboda ceto a gurin Allah ake nemansa. Shi yasa malamai na aqida suke cewa ba a roƙon ceto gurin wani, ba ka cewa wanda ka cece ni, Allah ce ceto nashi ne gaba daya, haka nashi ne a gurinsa ake nemansa, shi kuma shi zai ba da izini, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, babu mai ceto a gurin Allah sai da izininsa, shi zai ba da izini kuma sai ya yarda da kai ya ba da izini a cece ka, ashe kaga a gurinsa ya kamata ka nema, in ka nema shi kuma sai ya ba da izini ga waɗanda suke masu ceto su cece ka. Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu ittakhadha
rahmanu اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, kuma sun ce Allah ya riki da, laqad ji'tum shay'an idda, haqiqa kun zo da wani abu mai girma mara dadin ji, takadu as-samawati yatafattarna minhu, sammai sun kusa tsatsage saboda shi, watan shaqqul ardu, kasa ta kece, watakhirru al-jibalu hadda, duwar watsu su zubo su rugurguje, an da'u lir-rahmani walada, domin sun yi da'awar Allah yana da, domin sun yi wa Allah mai rahama da'awar yana da ɗa, wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, kuma bai dace ga Allah mai rahama a ce ya riki ɗa ba. In kullu man fis samawati wal ardi, dukkan wani abin da yake sammai wal ardi da na ƙasa, illa atir rahmani abda, face ya zo wa Allah mai rahama yana bawa, laqad ahsahum wa addahum adda, lalle Allah ya kiyaye su kuma ya kididdige su kididdigewa, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kuma dukkanin su kowa zai zo masa ranar gobe kiyama shi kadai. A waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana magana akan abinda surar ta yi magana a kansa, a farkon surar maganar ubudiyar annabi Isa alayhis salam da kore kasancewarsa ɗan Allah, wanda kuma a nan Ubangiji subhanahu wataala a waɗannan ayoyin yana ishara ne zuwa ga mushrikai, duk da cewa maganar da take nan ta shafi su kansu ahlul kitabi, ta shafi da sara ɓangaren da suke cewa Uzairun ibnullah, afwan, ta shafi yahudu ɓangaren da suke cewa Uzairun ibnullah, ta shafi nasara waɗanda suke cewa isa ɗan Allah almasihu ibnullah. To amma asalin maganar Allah yana yin ta ne da mushrikan Makka waɗanda suke cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون التي سمى يد ملائكون الله سن دوكي ملائكون الله أما سعين ماتا ودن نكوم باين الله سنة شوى ماتا نئين الله أشهدوا خلقهم أقبان سؤال الله يا هلتر سنة نأك هلتر سنة هلتنوك تند الله يكي هلتر سنة ماتا أك هلتر ستكتب شهادتهم ويسألون كما سنة مغانا نسكي فالآن شهد نسكي باير وأكد شوى ملائكون يعني إن الله ماتا za tana nan za a rubuta kuma sai an tsayar da su an tambaye su to wannan maganar da suke ci nan Allah subhanahu wataala yake fadar irin muninta da girmanta ba ga musulmi mumini kadai ba hatta ga sauran manyan halittun Allah da yayi sammai da ƙasa da duwar watsu suna jin girman wannan maganar su cewa Allah yana da da ce wannan magana ce da ta kai matuƙa ga muni ta kai matuƙa ga ainihin rashin dadin ji shi yasa ya ce wa qala takhadha arrahman walada suka ce Allah mai rahama ya riki da anan ba kawai Allah subhanahu wataala yana bada labarin abinda suke fada bane a anan ubangiji subhanahu wataala yana so ya gaya maka munin abinda suke yi ba kawai labari bane dan a nuna maka munin abinda suke yi wallahi ce wa qala takhadha arrahman walada akai amfani da kalmar arrahman kallan cewa larabawa mushrikan larabawa ba su yadda sunan Allah arrahman ba ba su yadda da shi cewa arrahman bane kamar yadda Allah ya gaya mana wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ce idan aka ce ku yi sujjada ga arrahman su ce wane ne kuma arrahman za mu yi sujjada ga wanda kake umarta mu yi masa sujjada wanda sai kara musu bazama da ƙara wato gujewa umarnin Allah to kaga ashe ba su yadda da kalmar arrahman ba to amma kuma gashi anan Allah ya ce sun ce Allah arrahmanu ya riki da me yasa akai amfani da kalmar arrahman tare da cewa larabawan da ake magana ba su yadda da wannan suna ba insha Allah gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh